السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بايعك و السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Alhamis wanda ya dace da 24 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 28 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Idan ba manta ba, jiya mun tsaya ne a karshen aya ta 274, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يوكم زام التاتي فرقم آية تقريبه رسبة إلا بير تكن ونن سورة من البركة سورة البقرة كافن هكا أقوي أن تنبيوي ما يتنبيع نفرقو هنا أن تنبيع نيدنغني دا إدى كما تردى أكا تولى حولي سكان انت دمجي كافن يرغاية سادة دا إتكم سي الله يكر قرى يوستا ذاتي تكبا قوبة ذاتي با zance mafi inganci za ta yi ta kaba. Haka Abdullahi dan Mas'udu ya bayyana, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace za ta yi ta kaba, sannan kuma za a ba ta mirasi, wato rabon gado kenan, an gane ko? Sannan kuma tana da sadaqul misli, in ma ba a farlanta mata sadaki ba, la waqta wa la shafa. Haka Abdullahi dan Mas'udu ya faɗa. Da haka dai akwai ta kaba a kanta, dan saboda janibin haƙƙin miji. Wato kaga anan kila wani zai tambaya ya ce, to me yasa inda shi ne ya sake ta babu idda akanta, amma da ya kasance ya mutu za ta yi ta kaba? Shari'a din kenan ta sabawa yadda kai kake son kai tunani, sai dai ka bi ka sallama abinda nassi na shari'a ya tabbatar. Idan mutum ya zo yin raka'atanul fajri, wato ko tahiyatul masjid kafin wato ainihin sallar isha, ko kafin asuba da sauran nafiloli da ake yi bayan sallar magariba da lisha, shin zai karatu ne a bayyane ko a asirce? Ka'ida wadda suke amma a cikin nafilin dare shine bayyana karatu, amma akwai nafilin da ake kira rawatib. Nafilin da ake kira rawatib gaba ɗaya karatunsu a sirrance ake yi, sawa'un an yi su da rana ne ko kuma an yi su a wani ɓangare na dare. Na fulfuli da ake kira rawatib kuma sunna rakawoyi goma ne ko sha biyu, goma sha biyu, da manzo Allah ce dukkan mutumin da ya kiyaye su za a gina masa gida a cikin aljanna. Raka'a shida suna da alaka da sallar azhar, hudu kafin azhar, biyu bayanta, kaga shida kenan. Sannan sai raka'a biyu bayan sallar magriba, kaga takwas kenan. Sai raka'a biyu bayan sallar isha'i, kaga goma kenan. Sai raka'a biyu raka'atanul fajr kenan, wanda ake kafin sallar alfajr. To waɗannan nafilfuli da ake kira ar-rawatib gaba ɗaya karatunsu ana yi ne a sirrance, haka sunnar manzon Allah ta tabbatar. Amma banda su, sauran nafilfuli da ake yi a cikin yanki na dare, to za a bayyana karatu ne. Waɗanda ake kuma a wani ɓangare na rana, su kuma za a sirranta karatu ne. Ina ba ta amfani da wannan. Ya halatta magada su raba gadon gidan a tsakaninsu tun da sun san estimate na gidajen ko kuɗin da mahaifinsu ya kamata ya bari? Ma'ana abinda yake nufi cewa su raba su da kansu ba tare da sun je kotu ba. Idan za a yi adalci babu ne, matuƙar za su raba ne a kan ƙa'idoji na Alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun da raban gado wani abu ne da Allah ya jibinci nauyin raba shi da kansa. Yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mislu hadhil unthayayn. Wannan ayar har zuwa karshenta, da kuma walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad, har zuwa karshenta, da kuma yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala, har zuwa karshenta. Waɗannan sune ayoyi guda uku suke da suka yi magana kan raban gado filla filla daki daki. Sai kuma hadisin Bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wato ainihin yadda raban gado yake. Idan an raba kowa ya sami faradinsa, to kuma abin da ya rige sai zan tofa ne aula rajulin zakar, ko kwale aula waladin zakar, idan mutum ya haɗa wannan sai su bashi. Don haka idan suka raba gurgudun yadda ayoyin Alƙur'ani suka nuna da hadisan manzon Allah babu ne, amma amfanin zuwa kotu su raba shi ne don kar wata rigima ta taso daga baya, don kar a samu son zuciya. Za a fi ba su shawara su je kotu su raba musu, ko idan sun yi rabon a tsakaninsu sun rubuce sun lissafe komai da komai abinda ya kamata kowa ya samu, su je kotu ta yi indosu ta sa hannun cewa ya tayar da wannan rabon. Allah kalla wannan shine abinda zai magance rigima, don kar a zo daga baya wani ya tayar da rigima ko kusuma. Wannan yake cewa shin idan aka yi wa mace zihari ana da damar yin kome? Farko dai ya kamata ka sani shi zihari ba saki bane ba. Dan mutum yayi wa matarsa zihari baya nuna ya sake ta, auren su yana nan a tsakanin su. Abinda aka haramta masa yace zai ci gaba da saduwa da ita ba tare da yayi kaffara ba, shine abinda ayoyi a farkon karsa mai Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah suka bayyana. Amma zihari ba saki bane ba, dan haka ma ya sakken zance ne. Allah ya ce wa innahum la yaquluna munkara min alqawli wa zura, abinda suka faɗa ƙarya suka yi kuma zance ne munkari, cewa da suka yi wai matayensu kamar iyayensu da suka haife su suke, suna nufin haramta matansu, wannan zancen ƙarya ne. Ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladna, ƙarya ne matayen nasu ba iyayensu bane, ba su da waɗansu iyaye sai waɗanda suka durƙusa suka haife su. Da haka kaga magana ce munkarin magana, da haka ba za a ce wai dan mutum ya zihari shikenan kuma auren sa ya rabu ba, sai dai Allah ya tsare shi cewa ba zai koma ba gare ta ya ci gaba da saduwa da ita har sai yayi kafara. Shine sun mai udunul maqalu fa tahrir raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'azuna bi wallahi ma ta'munu qadir faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa faman lam yastati fa itamu 60 miskinan zalika tu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullahi wa lil kafirin azabun alim. Wannan shine hanyoyin da zai biya kafara, ma'ana dai zihari ba saki bane ba. Wannan kuma yake cewa idan an yi mace aure da sunan wa za a rika kiranta, sunan babanta ko sunan mijinta, wannan mun riga mun yi bayani tun da rantsuwa. Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah, kowa za a kira shi ne da sunan babansa, mace a kira shi da sunan babanta, namiji ba a kira shi da sunan babansa. Kiran mace da sunan mijinta wannan al'ada ce ta arna, saboda sun zo sun yi mana mulkin mallaka, yana daga cikin kayan gadon da suka bar mana muke ta amfani da shi, wanda ya kamata mu watsar musu da kayansu. Ina fata an fahimta. Nassin Alkur'ani ya nuna kowa a kira shi da sunan mahaifinsa. Ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Tunda dai har waɗansu tituna da tura mulkin mallaka suka bar mana a biranenmu da sunayensu, yayin da muka sami ƴanci sai muka canja muka sanya sunayen waɗansu dattijanmu ko waɗansu ƴan garinmu, to me zai hana kuma sun bar mana wata muguwar ɗabi'a ko mu watsar da ita mu ɗauki ɗabi'a mai kyau? Bala sana abin da ya ci karo da koyarwar addininmu. Don haka wannan yakan faru ne ga waɗanda suka tasirantu da karatun boko na zamani, sai mutum a riƙa kiran matarsa da sunanta, wanta wani, wannan kuskure ne, ya saba na sa Alkur'ani. Mata annabi gaba ɗaya ba wanda aka kiraye ta da sunan annabi, ko wace da sunan babanta. Zainab sai a ce bintu Jahaz, Aisha sai a ce bintu Abubakar, Hafsa sai a ce bintu Umar, Safiya sai a ce bintu Huyayy ibn Asfa. Ko wace da kaga wannan babanta ba Yahude ne ma, amma da haka aka rika kiranta Safiya bintu Huyayy ibn Asfa, saboda ka'idar kowa a kiranta da sunan mahaifinsa, dan a san dangantakar kowa yana da baba. Allah ya fahimtar da ku. Wannan sai tana da karkashin igira auren wani, to amma kuma ya bayyana dai daga baya cewa sana'ar da yake ta haramun ce, dan haka da haramun yake ciyar da su da tufafi da komai da komai. Yanzu ya za a yi? Wallahi ni ma ban san yadda za a yi. Haramun dai kuma ta haramun, ko ba haka ba? Wato akwai fatawar da malamai suke faɗa wadda ni nukan ilimi ne da dole ka faɗe shi, amma nukan an kauce masa wani lokaci, saboda mutane sukan ribatu fatawa sai su yi amfani da ita ba kai yadda kake nufi ba. Wato haramun takan zama haramun ne a hannun wanda ya aikata aikin haramun din, lokacin da ya mallaki abu ta hanyar haramun shi haramun ne a kansa. To kai idan ya baka kyauta, ko kuma ya baka a matsayin sadaka, ko kuma kuka yi cinikayya da shi, ko kai masa aiki, ko kai masa leburanci, ko kuma dama akwai wani wajibinka a kansa dole ya yi maka, sai ya yi maka da waɗannan dukiyoyin na haramun, to kai ɗin ba ka ci haramun ba. Ina ba don gwamnati da saboda kai ɗin ba ka ci haramun ba, wannan shi ne abin da yawa daga cikin malamai suke faɗa. To amma kuma zama da shi yana cin haramun kamar amincewa ne da wannan sana'ar ta ta haram, wanda tun farko ma dama bai kamata a bashi aure ba sai an tantance menene sana'arsa. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Idza Allah ya duka mutumin da yazo kuka amince da dabi'unsa, kuka amince da addininsa, sannan ne za ku bashi aure. An amince da addininsa, an amince da dabi'unsa, to kaga yana daga cikin bangaren amincewa da addininsa ya kasance hanyar da yake cin abinci ta halalci. Yawanci iyaye ba sa bincike akan wannan, wani ne yake da matsayi, waye zai kaza, waye zai kaza, shi suka bayar da mayar da hankali a kai. Allah ya tsare. Wannan kuma ɗalibati sun yi aure da ita da wani ɗalibi dan uwanta, dukkanin su suna karanta medicine, sun ya halatta wai su yi kasu haihu, sai sun kammala makaranta su ɗauki matakin da kasu haihu, ganin cewa kada haihuwan ta gurguntar da karatunsu. والله اعلم. wannan yace da idan kana sallan tarawih mukan ji kaka rera addu'o'i na alqanut, kuma wannan shekara sai muka ji ka dinna rera. wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske. wannan at-taghanni ana yin sa ne ga alqur'ani, manzo Allah ce laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, baya cikin mu wanda bai rera Qur'ani ba, wato ba su mutun yawa Qur'ani karatu kamar na jarida, kamar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki sai ya rera, rera shi ake sunye wajen karatu. To addu'o'i kuma ba a rera su, alqunut kuma addu'o'i ne ba a rera, saboda haka da muna rera wa kuma sai muka gane kuskure ne, shikenan sai muka daina. da haka duwun da ya gada ina rerawa yanzu na daina, to tabbas na fahimci cewa kuskure ne. Ya kamata ka fahimci cewa shekara takwas ko tara da suka wuce baya lokacin da muke alqunut duk muna yin ta ne bayan mun dago daga rukui, amma daga baya sai bincike ya kai mu ga cewa ai alqunut in dai tana wazince wadda wata musiba ta faru ita ce ake yi bayan dagowa daga rukui, amma alqunut wadda ake a cikin wutiri manzan Allah yana yin ta ne kafin ya rukui, wannan shi ya dace da sunna. Da haka idan mutum ya yi ta bayan ya dago daga rukui baya da hujja, inda ta fuskar hadisi baya da hujja. Kun fahimta? Shi kenan yanzu sai zan so duk lokacin da muke alƙur'ani muna yi ne kafin me? Kafin rukui, dan shi sunna ta tabbatar. Wancan kuma rashin sani ne ko karamin bincike, yanzu ko muka yi bincike Allah ya sa mu gane, shi kenan sai canja. Mutum ba zai zo da kike lebe shi ai haka muka ga ai haka muka taba fadawa almajiran mu, ai yanzu idan mun fada za a ce mun yi tuka da walwala, a je a fada kai tuka da walwala, kai dai ka san zaka fita gaban Allah lami lafiya. Sai abin da yake hana waɗansu malamai kenan ba sa iya bincike, ai abun kunya ne ma a ce kai shekara 10 a daki da wuri guda kana ta meme ta abu daya, kowa ya san baka bincike kenan. In kana bincike dole sai ka dan zaka ta gaba ko yaya, sai ka dan masa. Amma shekara 10 wuri daya ai ka mutu wallahi. Amma in kana bincike abin nan na Imam Shafi'i yake cewa ban taba yin bincike ba na ilimi na karu da wani ilimi face sai ilimin da na samu ya nuna min ashe ni da ke jahili ne. Imam Shafi'i yake nan yake lokacin da duk na yi nazari na fahimci wani abu, abin da na fahimta sai ya bani koyarwar ashe ni da ke jahili ne. To kullum sai mutum yana bincike, kullum sai mutum yana karatu. Idan ba ka karatu ba ka bincike, me za ka ci kenan? Ba abin da za ka faɗa mutane. Jama'a da suke sauraron ka amana ce Allah ya danka a hannunka, kuma dole ka faɗa musu gaskiya. Sawa'un cikin abin da ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba, wani lokacin su ji daɗi, wani lokacin su ji haushi, wani lokacin wani ya fushi, wani ma ya wata baya maka magana daga baya ya dawo. Haka dai gaskiya guda ɗaya ce dole ka faɗa. Duk wanda ya ji haushi sai ka ba shi haƙuri, ba faɗa kake nema da shi ba. Kai ma baka so ya ji haushi ba, tsautsayi ne ya ji haushi, amma ba haka ka so ba. wannan magana ta 11 September sai tambaya ta aiki kullum kan maganar 11 September takarda da aka rubuta wata da Hausa wata da Turanci maganar cewa waɗannan abubuwa da suka faru na 11 ga watan September a shekara ta 2001 wai ayoyi da cikin Al-Qur'ani cikin suratul Tauba sun nuna haka ina jin duk sun samu takardu amma wanda suke cewa dama na farko dai 11 ga watan September wai wannan abu watan tare kenan wai bene na tara ko menene 11 kuma ne menene menene jurfin harin sunan wannan titin dama da abin ya faru inda gidajen suke jurf har da sauransu wallahi wannan fasar Qur'ani ne da danganci wancan abu da yake cikin suratul Tauba gaba ɗaya Allah na bada bayanin abin da zai faru ne ranar tashin kiyama wannan kuma ya faru a nan a Amerika ma'ana idan ka fassara wannan abin da ya faru 11 September da waɗannan ka fassara ayoyin da shi kana nufin wannan azabar da aka yi masa a nan shi kenan ta wadatar ranar tashin kiyama ba su da azaba don ka ɗauke ayar daga ma'anarta na azabar kiyama ka kawo ma'anarta na azabar ina to idan an tashi kiyama kuma sai a musu ne an riga an gama sannan kuma kowa ya yarda cewa a wannan benaye da aka rusa akwai musulmi da suka mutu a ciki su ma kuma kafin shi kenan fa har da shi na jahannama duk ta kafe su wannan ganganci ne fasara ayoyin alqur'ani ne da ganganci har ma wai a sa abin sabuwar mu'jiza wallahi kuskure ne a ilimi kuskure ne inda da lokaci mu ba ayoyin mu na magani ya za su taimake mu kan wannan fasara ba su taba taimaka mu kan wannan fasara kuma irin wannan abin da yake haifarwa shi ne Allah ya saukar da Qur'ani don ya zama shari'a sai waɗansu masu irin wannan binciken nan mujizar suka mai da Al-Qur'ani ya zama shaida menene shaida Qur'ani yana nan a zaune a gidan tarihi da wani abu ya faru an yi bayani sai ka tudura ma Qur'ani ya bada shaida sai ka kawo Qur'ani ya zama shaida na faruwar wannan abin aikinsa shaida a madadin ya zama littafin shari'a Allah kuma ya ce nazzalna alayka kitaba tubayyana likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin da haka ne kan kwata-kwata mun yadda da wannan fasarar ba na karanta ta tuntuni tun a Kano kafin zo na amma Allah bata gamse ni ba ta sabawa ayoyin alqur'ani din ta sabawa hadisan manzon Allah sai wannan lokaci idan Allah ya kai wani lokaci da zamu yi bayani da Fatima amma ta tafashi amma dai wannan shine fahimta ta game da wannan matsala din ne Allah ya ba su lafiya dai waɗansu bayan an tafi daga tahajjud sun yi hadari a kan hanyar koma gida don haka suna buƙatar ƴan uwansu da muka musu da addu'a ubangiji ta Allah ya kawo musu sauki amin dan sai mu karanta aya da take gaba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim billahir rahmanir rahim الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
وبنجدتي الذين يأكلون الربا للي وطن دسكي سن ربا لفظ ينانيكم الكسب والأخذ وطن دسكي كرب الربا وطن دسكي كاردوكيا تهني الربا domin ta iyewa mutum ba shi ya yi ba da ya samu dukiyar tufafi ya yi ta iyewa ba tufafi ya yi ba gida ya gina ta iyewa mota ya saya ta iyewa waɗansu kadarori ya saya da wannan dukiya amma sai aka yi ba da bayanin al'aklu don shi ne galibin abin da ɗan adam ke yi ba wai don saboda takaituwa akan cewa bai zama laifi ba sai lokacin da ya kasance ci ya yi a cikinsa a kowane irin abu ya yi daidai yake da shi din da haka allazina ya'kuluna riba wadanda suke mu'amala da riba wadanda suke tara dukiya ta hanyar riba la yaqumuna ba za su tafi ba daga cikin kaburburan su a ranar tashin kiyama إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس sai kamar mutumin da shaytan ke rinjayarsa ke yin tangal-tangal da shi min al-masu saboda shaytan ya shafe shi. An gane ku, at-takhabbut shine tafiya ba bisa saiti ba, mutum yayi dama yayi hagu kamar dai wanda yake cikin farfadiya. To wannan ita ce sifar da majiyari ba za su tashi daga cikin kaburburansu a kan ranar tashin kiyama. Tamfar mutumin da farfadiya ta kama shi, tamfar mutumin da aljanni shafe shi. Zalika hakan zai faru ne a gare su, bi annahum dan sun ce, qalu dan sun ce, innamal bai'u mislu riba, walallai sani dai ka saye da sayarwa kamar riba yake wajen halalci. Allah ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ubangiji ta'ala ya halatta kasuwanci da saye da sayarwa amma kuma ya haramta riba. Faman ja'ahu maw'izatu min rabbih, dukan wanda wa'azi ya zo masa daga wajen ubangijinsa, fantaha sai daina mu'amala da riba wajen saye ko sayarwa, falahu ma salafa, to abinda ya riga ya wuce a baya kafin ya san haramci ya zama halal. Wanda ya ci ko ya sha ko ya yi tufafi kafin ya ji haramci, shikenan ya zama halal ne a kansa. An gane ko? Wa amruhu ila Allah, al'amarin sa yana wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen yafewa, wajen gafarta masa. Wa man ada, wanda ko ya sake komawa daga baya bayan ya ji wa'azi da gargadi, fa ulaika ashabun nar, irin waɗannan su ne ma'abota wuta, hum fiha khalidun, kuma suna masu dawwama a cikinta, ma'ana idan sun shiga za su dawwama. Allah ya tsare. To wannan aya ce kenan da ta kausasa harshe kan mutanen da suke ta'amuli da riba, har ma suka ce innamal bai'u mislu riba. Wato inda za ka gane zurfi ko fadin kuskuren da suka fada a ciki da awarsu cewa innamal bai'u mislu riba. Wato za ka gane wannan idan ka san at-tashbihu a cikin harshen Larabci. Lokacin da na ce ai zaidu kamar zaki yake, ina nufin wajen mai jarunta. Lokacin da na ce ai zaidu kamar teku yake, ina nufin wajen mai kyauta. To a lokacin nan ina kamanta kyautar zaid da kyautar teku, kamar yadda nake kamanta jaruntar zaid da kuma jaruntar zaki. To lokacin da aka samu irin wannan kullatetaniya ko kamantetaniya, lallai a samu wa aka kamanta, kuma lallai a samu wanda aka kamanta da shi. A nan idan na tambaye ku wa na kamanta, sai ku ce da ni wa zaid, na kamanta shi da wa teku, ko na kamanta shi da zaki. To lokacin da duk aka kamanta wane da wane a ka'idar Larabci, aka ce wane kamar wane yake waje kaza, abinda ake nufi sun yi tarayya wajen wannan sifar, sai dai ba sun raba bane daidai wa daidai. Wanda aka kamanta da shi, shi ya fi kaso mai tsoka na sifar, shi wanda aka kamanta dan kaɗan ya samu a ciki. Abin nufi idan na ce zaidu kamar teku yake wajen kyauta, to da zaidun da tekun wanne fi yawan kyauta? Teku ya fi. Da haka da na hararo sifar kyauta ta tare da shi, na so in jingina ma zaidu kyauta sai na kamanta shi da abinda ya fi shi kyauta da yawa. Ina fatan kun fahimta. Ha kuma lokacin da na kamanta shi da zaki, da shi da zaki wanne fi jarunta? Zaki ya fi jarunta. Don haka sai na kamanta shi da shi don in dan san masa wani bangare na jarunta, don shi zaki ya riga ya shahara da cewa shi jarumi ne, kamar yadda teku ya shahara da cewa kyauta ce. Ina fata an fahimta. Idan duk kun fahimci wannan, sai ku koma wajen zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba, sai suka ce wai saye da sayarwa kamar riba take. Wato kenan saye da sayarwa halal ce, riba ma halal ce, amma wacce ce tafi zama asali a aqidarsu wajen halalci? Riba ce tafi zama asalin halalci. Don haka kasuwanci ma kamata yi ya yi kama da ita ma kafin ya zama halal. Kun fahimci muni galmar? wato Larabci yana da faɗin ba na balai, shi yasa Ubangiji ta Allah saukar da Alkur'ani. Qalu innamal bai'u mithlu riba, da kamata ya ce innamal riba mithlu bai'i, dai shi albai'u din shi ne al-aslu fihi al-hil, asali dangane da hukuncinsa halalci, amma riba asalinta ba halalci bane. Amma don su yi da'awar halalcinta, sai suka nuna al-aslu fi riba al-hillu, والاصل في البيع عدم الحل وانما يحل عندما يشابه الربا. ina fata kun fahimta. Wallahi da kun fahimta na tabbatar da tabbara da za ku yi ta yawa, ba ku fahimta Allah ku na san dai waɗansu sun fahimta, waɗansu sun fahimta ko shakka ba ku. Shi kenan taulan sa je su yi nazari su masu da. Sai Ubangiji ya mayar musu da martani sai cewa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. A cikin wannan jumlar mayar da martani ne kan da'awar halaccin riba da suka yi. Sai Allah ce a'a, kan da'awar kai misliya su sun ce innamal bai'u misl riba, sun ce da riba da kasuwanci dan juma ne da dan jummai, dan wane da dan kani daidai wadi da suke da juna. Sai Ubangiji ta'ala mayar musu da martani dan ya kore wannan kamanceceniya, sai ce wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Tunda wannan halal ne, wannan haram ne, sai ya zasu kama da juna. A sai da awarcewa al-bai'u misl riba ta zama ƙarya, domin ar-riba ya zama haram, al-bai ya zama halal, sai ya zasu kama da juna. Ma'ana wannan jumla ta fadin Allah ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba ta zo ne alal asalati, domin ta kore kamanceceniyar da suka yi da'awa tsakanin riba da kasuwanci. Ta zo kuma don ta bada ma'ana ta biyu, domin ta bada halaccin kasuwanci ta kuma bada labarin haramcin riba. Abu guda biyu ne, kaga kore kamanceceniya daban, tabbatar da hukuncin riba da hukuncin kasuwanci shi kuma daban. Ina fata an fahimta. Ubangiji ta'ala ce zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Fadin Allah ta'ala ahalla Allahu al-bay'a, wannan ya nuna cewa asali a cikin kasuwanci kowace irin hulɗa ta kasuwanci halal ce, baka da'awar hulɗa kaza ta kasuwanci haramun sai in kana da nasi. Wato kamar wannan aya ta bada bayani ne na abin da yake halal. Hadisai da suka zo suka yi bayanin haramcin waɗansu nau'ika na kasuwanci, to waɗannan sun zare sun rage faɗin ayar, ko kuma sun yi nassi kan abin da yake na haram, kamar a ce bai'ul munabaza ko bai'u kaza ko bai'u kaza, da manzon Allah ya bayanin su lillahi a cikin hadisai. Dukan waɗannan ƴan kaɗan ne idan an kasanta da nau'in da suka fi yawa. Nau'i na halal cikin kasuwanci shi ya fi yawa sama da nau'i na haram, domin nau'i na haram tara galibi dai waɗanda suka fito ƙarar cikin hadisi nau'ika guda tara ne. Waɗansu malamai su kai su sha ɗaya, waɗansu su kai su haka, don za su yi kisin ba su yi kai. To amma idan ka ce tara ne, ko idan ka ce goma ne, ko ma ƙaddara nau'ika 20 ne kaɗai suka zama haramun a cikin nau'ikan kasuwanci, sauran da suka rage duk sun zama kenan, sun zama halal. Kaga abin da aka halatta ya fi wanda aka haramta yawa kenan. Shine wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ubangiji ta'ala ya halatta kasuwanci amma ya haramta riba. فمن جاءه موئذة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن آد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دكا من دي كوما باين يجي بيان كاسوان تيتو باين يجي بيان الربط وحرام تيتك بدا مؤاملة إتا فإلو من نسنا تكين أمو تاكم ذا ستاوما تكين تألا سري سألا جل
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بنجد يمحق الله الربا وتو الله ينا تفير دا البركة الربا دكن دوكيا دا اكسامو تهين الربا وبنجد ينا تفير دا البركة ذهب دا دوكيا الربا اما كافون ملوك تتال دا تاسل والدا تالالا تيك ونوبا تالا تالا ويربي الصدقات اما ينا حقك صدقة sai ga Ubangiji ta'ala ya sanya albarka a ciki. Ma'ana dukkan dukiyar da mai ita ke fitar da haƙƙin Allah a cikin wajibi, sai kaga wannan dukiyar Ubangiji ta'ala ya sanya albarka a ciki. An fahimta ko? Shine yumhaqullahu ar-riba wa yuribu sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Ubangiji ta'ala baya son kulla kaffarin, dukkan wani mai yawan kafir cewa asim mai yawan zunubi ko mai yawan laifi. Innal ladhina amanu wa amilus salihat, amma lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka nagari, wa aqamu salata wa atawu zakata
kuma suka tsayar da sallah suka bayar da zakka lahum ajruhum inda rabbihim to suna da lada na musamman da auren ubangijinsu wala khawfun alaihim babu jin tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba sallatin
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
الَّتِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا وَأَنَّ سُكَيْ إِيمَانِي إِتَّقُوا اللَّهِ كُسُولَكَ أَلَّا تَهَنْيَرْ بِنْ أُمَرْنِسَ دَهَنُوَا دَكَ أَبِنْ دَيْهَنَا وَذَرُوا مَا بَكِيَ مِنَ الرِّبَا كُمَا كُكَالِي كُلَّبُدَ أَبِنْ دَيْهَنَا مِنَ الرِّبَا نَرِبَا in kuntum mu'minin in har kun kasance masu imani da Allah ku daina ta'amuli da riba irin hulɗar da kuka kulla cewa za a ba ku riba daga lokacin da kuka ji wannan aya sai ku karbi asalin dukiyar ku ribar da aka yarjejeniya da ku kyale ta kar ku karba in dai har da gaske ne kun yi imani Allah ce fa in lam taf'alu in ko ba ku aikata hakan ba fa azanu bi harbin min Allah wa rasulih to ku shirya ku bai wa junan ku sai laga wani yaki daga Allah da manzansa ma'ana ku daura tsamara tsakaninku da ubangiji za ku yi yaki da ku daura tsamara tsakaninku da manzon Allah za ku yi yaki da wa in tubtum in ku kun tuba falakum ru'usu amwalikum to asalin kawunan dukiyar ku sun zama naku asalin dukiyar ka asalin jarinka ka ba da naira dubu kan cewa karshen wata naira 1100 ce za ta dawo duk lokacin da wani watan ya zo wata 100 ta hau ta yadda har in an yi wata 10 sun zama 2000 har in an yi wata 20 sun zama 3000 to sai kuma ka ji wannan haramci to shikenan Allah ce fa in tubtum idan kun riga kun tuba kun daina falakum ru'usu amwalikum sai ka karba asalin 1000 dinka guda 1 da ka bayar duk abin da ya hau kai sawa'un 1000 ne 2000 ne 3000 ne ba za ka karba la tazlimuna wa la tuzlamun ku ba a yadda ku zalunci wani ba kuma ku ba za a zalunce ku ba domin idan an ce tun da ka bayar da bashi da riba yanzu ka da can kana yi yanzu ka ji haramci to bai halatta ma ka karɓi dukiyar ba gaba ɗaya to kaga anan gurin kai kuma asalin dukiyar ka yadda idan kuma aka ce a'a yanzu ka karɓa kaga kuma abin da ka ɗora wancan na riba shi kuma ka cuce amma sai aka ce karɓa asalin dukiyar ka abin da ya hau kai ɗin ne sai ka kyale shi shine la tazlimuna wa la tuzlamuna wato ba za ku zalunta ba kuma ba za a zalunce ku ba ya kamata mu sani cewa ita riba tana shiga cikin harkoki na kasuwanci bari mu dan yi dan bayani kadan da zai bada haske game da ita wanda yake zai zama kamar mataki ne na farko na mutum ya fahimci menene riba na farko dai akwai riba ta jahiliya wanda ita ce ta muni riba ta jahiliya shine sai ka baiwa mutum bashi yayin da duk kai masa jinkiri na wani adadin kwanaki za ka yi masa jinkirin ne bisa ga yarjejeniyar shi kuma zai tsora wani abu akan asalin abin da ya karba wato suna masa bayanin cewa zid wa ta'ajjal wato na baka rancen naira 1000 zuwa ƙarshen wata da wata ya zo sai ka dawo da naira 1100 da wata ya zo baka dawo da naira 1100 ba kana buƙatar wani sabon jinkirin wani wata na gaba to sai ce sai ka ƙara wata 100 din akai ya zama 1200 in ma wancan ya zo kana buƙatar wani jinkirin wani watan sai ce to kuma za ka ƙara wata 100 shine zid wa ta'ajjal an gane ku ma'ana ƙara wani abu a cikin adadin kuɗin da na baka ni kuma zan yi maka jinkiri na wani adadin kwanaki yayin da duk bashin ya daɗe yayin da kuɗi suka ƙara hawa har ana nan wata rana ribar da za ta shiga ciki za ta ninninka uwar kuɗin da ka bayar sai ka karɓi naira 10,000 wata rana sai ta zama 100,000 wata rana ma 200,000 ko ka je bankin ka karɓi bashi na miliyan 1 ana nan wata rana ya zama 1,500,000 ya zama 1,100,000 ko wani abu sama da haka haka ne ko ba haka bane ba to wannan ita ce riba mafi muni wanda Allah madaukakin sarki ya haramta ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati uiddatil kafirin wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun ubangiji ce ya wadanda suka yi imani la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa kar ku ci riba ninkin baninki wato wannan ita ce ninkin baninki mutum ya bayar da 1000 ta zo ta zama 2000 wata ran ko mutum ya karbi 1,000 ta zo ta zama 3,000 a kansa wata rana ko 5,000 a kansa wata rana adafan mudafa din kenan mafi munar da bake da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta da haka ya kamata mu kiyaye wannan kware da a cikin mu'amalolin mu daga nan gurin sai abin da ake kira ribal fadli ribal fadli ribal fadli ta kamfari ne a cikin jinsin waɗansu ababai na sayarwa ko nau'ikan ababai na sayarwa sanannu guda 6 wanda manzon Allah ya nuna in za mu yi cinikayya da su to lallai ne ya kasance mun sayar da su daidai wa daida kuma hannu da hannu kalmar daidai wa daida abinda na baka shi ka bani lokacin da za mu musaya kalmar hannu da hannu a yanzu ma'ana an yatimma taqabudu fi majlisil bay a yanzu na baka a yanzu ka bani ba maganin cewa zan baka yanzu kai kuma sai gobe ka kawo mun naka idan an yi haka riba ta tafi to waɗannan nau'ikan al'amura ne guda 6 wanda su ne asali a cikin ribal fadli abu na farko abu na ɗaya da na biyu sun shafi kuɗi zinari da azurfa na uku da na hudu da na biyar da na 6 sun shafi kayan abinci zinari da azurfa kaga sun shafi kuɗi to abin da ya shafi kayan abinci shine alkama shine dabino shine ash'ir shine gishiri guda nawa kenan hudu manzan Allah ya ce az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-hintatu bil-hintati kuma al-burru bil-burri wash-sha'iru bis-sha'iri sai kuma wal-mil'u bil-mil'i sai ce yadan biyadin mislan bi-mislin ko sawa'an bi-sawa'an ma'ana lokacin da zan sayar maka da zinariya kai ma ka bani zinariya in sayar maka da azurfa kai ma ka bani azurfa in sayar maka da alkama dan ka bani alkama in sayar maka da sha'ir dan ka bani sha'ir in sayar maka da dabino dan ka bani dabino in sayar maka da gishiri dan ka bani gishiri dan uwansa lalle mu sayar da shi bisa ga wannan sharuɗa guda biyu ya zanto mislan bi mislin daidai wa daida kilo ɗaya na baka kai ma kilo ɗaya za ka bani ko da nawa din ya sha bamban da naka ta fuskar inganci alkamar ka ta sha bamban da tawa baya halatta in zo in ce tunda alkama ta mai kyau ce ta kamar kyau ce to ga tawa kilo ɗaya ka bani taka kilo biyu idan mun yi haka riba tashi da su gida ina fata an fahimta ko da gishirin ka mai kyau ne nawa mara kyau ne ba shi halatta ka ce ga naka kilo ɗaya ni in baka nawa kilo biyu idan mun yi haka riba tashi da su gida ha kuma idan azurfa ce dole ya kasance gram 20 na azurfa na baka kai ma gram 20 na azurfa ka bani ko gram 30 na baka na zinariya kai ma gram 30 na zinariya ko da nawa zinari gyararre ne an riga an sanya wuta an yi masa aiki an fitar da kwamso ko dattin sa kai kuma naka yanzu aka hako shi da kasa a jiki ko da datti a jiki lalle ne mu sayar da shi daidai wa daida ko da nawa zinarin yanzu aka hako shi an gyara shi ba a kera komai da shi ba kai kuma naka an yi aurwaro da shi an yi sarka da shi an yi waye da shi dole dai ya kasance idan na baka gram 30 kai ma 30 zaka bani idan na baka 50 kai ma 50 zaka bani kuskure ne in ce zan bada nawa 30 ka bada naka 20 duba da cewa naka din an kera shi an yi yan kunna da shi ni ko na ba a kera shi ba idan mun yi haka riba ta shi da shi ina fatan kuna fahimta to waɗannan su ne ababen da ake auna zinari da azurfa dangane da kuɗi sai alkama da dabino da gishiri da sha'ir dangane da abin da shafi kayan abinci a nan ba a yi maganar shinkafa gero dawa wake gyaɗa ba to riba za ta shiga cikinsu ko ba za ta shiga ba to wannan ana koma ne zuwa ga asalin me yasa aka haramta riba a cikin abin da ya shafi alkama da dabino da sha'ir da gishiri sannan kuma ba mu yi maganar nairori da muke mu'amala da su ba da naira da American dollar da sterling pound da sefa da waye-waye da muke amfani da su na kuɗi a yau ba mu shigar da su bari ba tana shiga cikin su ko ba ta shiga to sai mu kalli me yasa aka haramta riba a cikin zinari da azurfa idan mun samu mun gano illar da ta sa aka haramta riba a can sai muka samu irin wannan illar a cikin naira da America da dala ta America da sterling pound na England da sefa da wane ne to sai mu shigar da riba a cikinsu irin yadda muka shigar cikin zinari da azurfa. Idan muka gano illar da ta sa aka haramta riba a cikin abin da ya shafi alkama da dabino da gishiri da sha'ir, sai kuma ga akwai irin wannan illar a cikin wake da gyada da gero da dawa da masara da shinkafa, to sai mu shigar da riba a cikin waɗannan irin yadda take a cikin waɗansa. Ina fatan kun fahimta. To yadda abin yake kenan. To sai malamai suka kalli abin menene me yasa aka sa me yasa aka haramta riba a cikin abin da ya shafi az-zahab wal-fidda. Waɗansu suka ce kaunuhuma jawharaini nafisaini huma samanul asya'i fil ghalib. Wannan yare ne na malamin fiqh. Kaunuhuma jawharaini nafisaini huma samanul asya'i fil ghalib. Kasancewar zinari da azurfa wani sinadari ne wanda yake da kima da daraja, kuma galibi a gogayya ta cinikayya a duniya da shi ake yi, amma yadda shi ya zama farashi na sayan waɗansu al'amura. To idan wannan ita ce illa da ta sa aka sa riba a cikinsa, to sai mu ga irin wannan illar akwai ta a cikin dala, akwai ta a cikin saifa, akwai ta a cikin naira. In akwai ta a ciki, to akwai rubu kenan a cikin waɗannan nau'ikan kuɗin. In babu a ciki, to babu. Ina ba da amfani da. A da idan ka bayar da zinari da azurfa, sai a baka fuloti, sai a baka kayan abinci, sai a baka wani abu da kake bukata da shi ake musaya. A yanzu idan ka bada dala, idan ka bada saifa, idan ka bada sterling pound, za a baka gida, za a baka mota, za a baka kayan abinci, ko ba za a baka ba. Shikenan abin da ke cikin can ya tabbata a cikin nan. Don haka yadda riba take shiga cikin can kuma za ta shiga cikin nan gudu. Ina fata an fahimta. Wato as-samaniya, idan muka ce kaunuhuma samanan kadai, yadda waɗansu malamai suka ce kenan, ai kasancewar da su ake farashi, da su ake sayan wani abu, to wannan shi ne illar da riba take cikin su. To haka nan ma'ana kenan, in kun fahimci wannan bayanin, sai ya zanto yadda ba ki halatta in baka gram 20 na azurfa ka bani gram 25, ko in baka gram 30 na zinariya ka bani 35 naka, to haka ba ki halatta in baka naira 100 wararru ka bani naira 95 daban-daban. Dole in baka 100 kai ma ka bani 100, in baka 200 kai ma ka bani 200. Daga lokacin da na baka 100 ka bani 95, ko na baka 100 ka bani 105 ko 110, to wannan abin da muka yi ya zama riba ke. Dan da ka'ida ga dukkan abin da yake jinsi ɗaya ne ko nau'i ɗaya ne, ba shi halatta mu yi musayarsa sai in ya zanto mun cika sharuɗa guda biyu, ya zanto mislan bi mislin, ya zanto kome yadan bi yadan. Adadin abin da na baka shine adadin abin da ka bani, kuma ga hannun karɓa ga hannun bayarwa, a nan take muka yi musaya ba tare da an samu jinkiri ba. Ina fatan kun fahimci wannan. To wannan shine inda ribal fadl take shiga. Da zaran mun fifita, to shikenan. To tunda haka ne, idan nazo da shinkafa ta America buhu ɗaya mai kwano 20, sai in ce kai kuma ka bani shinkafa taka ta nan ta Najeriya, ko yar Bakalore a kasar Sokoto, ko kuma yar kasar Kura a Kano, ko yar kasar Inate, ko duk inda ake noma shinkafa, kai tunda taka ta gida ce, ga wannan kwano 20 kawo taka kwano 30, don ta waɗin da na zo ita ta waje ta fi taka ɗin kima. Idan muka yi haka riba ta shiga. Dole ko daga ina aka kawo shinkafa a duniya, in za a yi musayar shinkafa a duk inda take, ya zanto daidai wa daida. Mislan bi mislin, ya zanto kome ya tafiye. Kwano 30 na baka, kai ma kwano 30 ka bani. Kwano 40 na baka, kai ma kwano 40 ka bani. Idan na baka 30 ka bani 40, ko na baka 30 ka bani 35, to shikenan mun yi riba kenan. Da mun yi haka shikenan ribar fadl ta shiga. Kai hakuri mana, ai muna zuwa a hankali, muna tafiya a hankali. Kuna fahimtar wannan da kyau da kyau? To wannan shine inda ribar fadl take shiga. To amma idan da a ce zinari ne zan ba su kai ka bani azurfa, kaga zinari daban azurfa daban, to zai iya cewa ga gram 20 na zinariya ka bani azurfa gram 30 ko 50 ko 60 ko ma 100, gurgurdan yadda muke yi daidai, wannan babu wani haramci a ciki. Amma shi kuma ya zanto ya dambe yadda ba lallai bane ya zama mislan bi mislin. Kalmar mislan bi mislin ta rushe, tunda wannan zinari ne wannan azurfa ne, to amma kalmar yadan biyadin tana nan har yanzu tana nan gidigin da zaman ta ina fata an fahimta haka kuma idan nazo zan baka naira zaka bani riyal na saudiya ba da za in ce ga naira 100 na najeriya ka bani riyal 100 na saudiya ko ga naira 100 na najeriya ka bani dala 100 ta america ba zan yi ba tunda dinsin su daban-daban wannan ka iya cewa ga dala 100 yar amurka in baka naira 10 naira 100 kaza naira 1000 kaza ko naira kaza gurgurdan yadda canjin ta yi kama a kasuwar musayar kuɗi wannan ya halatta wannan dole za a iya samun fifiko a tsakani saboda jinsin ya zama daban-daban ina fata an fahimta haka in zaka sayar da shinkafa da dawa ga buhun shinkafa guda ka bani dawa guda biyu wannan ya halatta don shinkafa ba dawa bace dawa ba shinkafa bace ga buhun alkama guda domin ka bani na masara guda biyu ko ɗaya da rabi wannan ya halatta domin alkama daban kuma wato ainihin masara daban ina fata an fahimta amma idan masara da masara ce ko shinkafa da shinkafa ce ko alkama da alkama ce dole zanto mislan da mislan kuma ya dambiyaje wato kenan kaga illar da ta sa aka sanya riba a cikin abin da ya shafi zinari da azurfa mun ce kaunuhuma jawharain nafi sayni huma thaman al-ashya'i fil ghalib ko kuma as-samaniya bi kulli ikhtisar as-samaniya kasancewar su da su ake sayan wani abu to sai mu dawo me yasa aka sanya riba aka haramta riba a cikin abin da ya shafi nau'ikan kayan abincin nan guda hudu da alkama da ash-sha'ir da kuma dabino da kuma gishiri to wannan sai waɗansu malamai suka ce abin da ya illar da tasa aka sanya riba a ciki al-iqtiyat wal iddikhar al-iqtiyat wal iddikhar al-iqtiyat kasancewa su kayan abinci al-iddikhar kasancewa su ana iya fuskance su a ciki wannan ba ya zama abu guda biyu bace na haka Imam Malik ibn Anas ya faɗa to tunda wannan ita ce illa to sai muga dukkan abin da yake zai zama qut ne zai zama muddakar ne shi ma sai mu shigar da riba a ciki ba sai wannan guda hudun ba idan muka kalli da dawa da gero da masara da shinkafa da wake da gyada akwai al-iqtiyar a cikin su kuma akwai me al-iddikhar da su kuma riba za su shiga cikin su idan sayar da gyada da gyada dole zan to mislan bi mislan yadan biyadin idan zan sayar da dawa dole zan to yadan biyadin ko mislan bi mislan gero da gero haka ko da geron garinku ya sa bamban da na garinmu ko da dawar garinku ta fi ta garinmu inganci dole mu sayar mislan bi mislan kuma yadan biyadin wadan suka ce kuma al-illa ba al-iktiyatu da al-iddikhar ba al-illa shine at-ta'am kasancewar kowanne abinci ne wannan wanda suka dauki illa kasancewar abinci to babu riba a wurin su yana da fadi da yawa amma babu riba a wurin Imam Malik ya ce zama tsakatsakiya bai zama tsukakke ba ba a bude shi kuma kowa da kowa ya shiga ciki domin idan ka ce ai at-ta'am kasancewar su abinci ne shi yasa da ka shiga ciki to sai ya zanto har dangin ruwa ma ba su halatta a sayar da shi daidai waje da mana to a takaice dai yayan uwa wato a nan gurin sai mu gane cewa ga asalin ababen da aka sanya riba a ciki ga kuma asalin ababen da aka za abin da aka kalla na ma'anoni a cikinsu duk abin da aka ga yawan nan ma'anar ta shiga ciki shike bayani da zan yi muku takaitacce na ƙarshe shine sai ku fahimta cewa kasuwanci riba tana shiga cikinsa da yawa to amma za mu iya tsayawa mu fahimci menene nau'ikan kasuwanci guda na ma'ana hulɗar da za mu yi ta saye da sayarwa siffofinsa nawa akwai kasuwancin da ake kira al-bay'ul mutlaq bay'ul mutlaq shi ne in baka kuɗi ka bani haja wannan shi yafi yawa a harkar kasuwa ga naira bani atamfa ga naira bani buhun gero bani shinkafa bani dawa bani masara a bada kuɗi kai kuma ka bada mai haja wannan shi yafi yawa to a nan gurin ba a cewa lalle daidai kuɗin da na baka daidai abin da zaka bani yadda farashin haji ne kama a kasuwa haka da a nan gurin ribal fadl za ta shiga ina ba da an fahimta sai dai riba na siya kenan na biyu abin da kira bai'ul muqayada bai'ul muqayada shine in baka haja ka bani haja ga plot dina a dambo road kai ka bani naka a bama road to wannan dole zanto wato haja da haja kenan ga buhun gero ba ni buhun gero ga buhun shinkafa ba ni buhun shinkafa ga mota ba ni mota to wannan akwai lokacin da ribar fadl za ta shiga ciki in ya zama cikin kayan abinci wanda muke musaya akwai kuma lokacin da ribar fadl ba za ta shiga in ba kayan abinci bane ba
dai idan nace ga mota ka banta ko muka yarce da juna tawon ta fita ka ko takan ta fitawa ai ba wanda zai rufa shi da tiki tunda mota ba kayan abinci bace ba ina ba dan fahimta amma idan gero da gero ne shinkafa da shinkafa ce dawa da dawa ce ga garin gurin dole a rufa fadal za ta tiki nan zamu harari illa da sa aka haramta riba a kan gurin ina fatan kun fahimta wannan dai a takaice ana kiran sa suna bai'ul muqayyada in baka haja ka bani haja daga nan gurin sai bai'us sarf in baka kudi ka bani kudi in baka dala domin ka bani nairori in baka nairori domin ka bani wato riyal na saudiya wannan bai'us sarf ne ko in baka hadaddiyar 500 domin ka bani walariyar 500 in baka hadaddiyar naira 100 domin ka bani walariyar naira 100 ina fata an fahimta to wannan shine bai'us sarf bai usar idan ya zanto jinsin abinda na baka shine jinsin abinda zaka bani to dole ya zanto an ya zama misalan da misalan kuma ya danbe ni amma idan jinsin abinda na baka daban kai kuma wanda ka bani daban to ba dole bane ya zanto misalan da misalan amma dole ya zanto ya danbe ni abin nufi zan baka naira 100 din ne yanzu domin kai kuma ka bani walariyar naira 100 zan baka dala 100 ne yanzu ta America kai kuma domin ka bani nairobi na zanar naira 13 ko 14 ko 15 gwargwadon yadda canjin ta ya kama a kasuwa a yanzu in baka kai kuma ka ɗauko ka bani domin abinda ake nufi da yadan biyadin ina son ku fahimci wannan saboda wajen fahimtarsa an sha bamban tsakanin malikiya da jumhur su malikiya suna ganin yadan biyadin zai yi ne lokacin da nace malam sa'idu ga wannan ya karba da wannan hannun kuma yi miƙo mun ni kuma na karba da wancan hannun ma'ana da zan zo in ce malam sa'idu yana buƙatar naira a canjin naira 500 sai na haka na ɗauko 500 na bashi sai ce to sai ya karbi 500 sai ya sa a cikin wannan aljihun sai kuma ya haka zai ɗauko a nan gurin dan ya kirbo ya bani to an yi riba wannan jinkirin da aka samu wato ya ɗan ji daɗin wata 500 a aljihun shi kuma ba tashi bace da za ka karbi tashi bace gaga wannan ai an zama fadewa ina da akwai kunci da yawa a wannan waye zai fi lafiya a wannan to kaga a malikiyanci haka ne amma a jumhuru kawai abinda suke nufi da yadan biyadin an yatimma taqabudu fi majlisil bai'i ya zanto musayar an yi ta a majalisin cinikayya ga shi na baka muna nan ba mu rabu ba kai kuma ka kirgo ka bani ba tare da mun rabu ba amma kar in baka ka sa aljihu ka shiga gida ka fito sannan ka kirgo ka bani ba tashi da cikin ina fata an fahimta tunda manzo Allah sai albayyan bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima wa in khatama wa kaza za muhika barakatu bay'ihima wato kuma manzo Allah nuna in dai ana tare da juna to har yanzu wato ba a samu tafarruqu ba kenan kuma Abdullah bin Umar marwayin hadisi idan yaje wurin kai sai wata haja a kasuwa yana da yaruwa ta wannan hadisin da yake nuna in dai muna nan ba mu rabu da juna ba kai ka iya cewa ka fasa ni in ce na fasa to idan ya sai haja a wurinka yana jin tsoron karka ce ka fasa sai ya dan fito daga rumfar ya tafi biyu ko uku sai ya koma wai hikimar sa a nan gurin ba ta da daman ka ce ka fasa tunda an ce albayyin bil khiyari ma lam an ce kuna da zaɓi ne matukar ba ku rabu ba to da ya fito ya tashi uku ya dawo ai kun rabu da haka ya riga ya kwace maka da abin da ake kira khiyarul majlis ba ku da siyarun majalisi wato duk abin da wannan ke nuna mana ya'yan uwa wai me yasa da ake yin waɗannan maganganun don a tabbatar wani bai fito wani ba wani bai zalunci wani ba wace doka ce yau a ban kasa ta tsara irin wannan tsari babu ita in ba dokar Allah ba dokar manzon Allah ba babu wata doka a ban kasa da ta tsara waɗannan hanyoyi na mu'amala karwa ne cutuwa ne karwa ne cutuwa ne lalle a lura da kaza kafin ai kaza bisa ga ka'idar la tuzlimuna wa la tuzlamun la darara wa la dirar haka musulunci yake tafiya to amma inda musulunci ya samu kansa cikin wani yanayi shine wanda suke dangantuwa zuwa gare shi kansu sun jahilce shi ballantana kuma abokanan adawa da shi ma'ana sun kasa wajen karatunsa da fahimtarsa ballantana su isar da dokokinsa a bayani yadda za a fahimta a gane ingancinsa akan sauran addinai domin abinda Allah ya faɗa ya tabbata li yuzhirahu ala ddini kullihi walau karihal mushrikun a bayyana shi yadda za a gane shi ta hanyar dokokinsa da haka dole sai mun tashi karatu haika Allah sai mun tashi karatu su suratu wajen karatu ba a garaje, a hankali yake bi, kuma wajen karatu ba a cewa an kare, dan mutum ya je ya yi takardar shaida ka je jami'a ka yi digiri ɗaya ko ka yi digiri biyu ko PhD kai, idan ka ɗauka ka kammala karatu to daga lokacin ka ɗauki launin jahilci ka rataya wa kanka, kullum kana cikin bincike, Allah akalla kullum ka karanta shafi 20 shafi 30 na wani abin da zai je ba karanta ba. Ka karanta ka ɗan kenan shafi 20 shafi 30 kullum. Ko da wani yare ne, turanci za a karanta shi, da hausa za a karanta shi, da larabci ne, littafin fiqh ne, littafin balaga ne, littafin tarbiyya ne, littafin nahwu ne, ko ma menene ya zanto dai ka karanta shafi 20 a kullum mafi karanci, to sai ka samu banda sauran. Amma idan ya zanto ba haka kai ma kana nan gurin, ka je ka gama haya islamic, ka zo ka zauna kana malamin islamiyya, ko an baka limancin juma'a a garinku, ko ka je ka gama diploma ka dawo kike nan ka zama limamin juma'a, ka yi alkyabba da wani katon kandiri ka rike a hannu. Wallah sai kuma tukana jahili ba ka sani ba, jama'a ba su gane ba, kai ma kanka ba ku gane ba. Amma dole sai ka da bincike, idan kana bincike shine sai a jinjina ka kuma sai a je ka gana bincike. Amma da an jinjina ka an ji ba ka da nauyi shi kenan, ma'ana an gane ba ka bincike kenan. Duk abin da kai na suka ido sai zanto ba za a ga ba ka da wani nauyi. Allah ya gane mu. Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zuru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ya waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku tsare dokokin Allah wa zuru ma baqiya min ar-riba, ku rabu da abin da ya ragowa na riba, in kuntum mu'minin, in har kun kasance mu'minai. Fa in lam taf'alu, in ko ba ku daina ba, fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli, to ku shirya fada tsakaninku da Allah, tsakaninku da manzon Allah. Wato duk cikin laifuka ba laifin da aka ce mai shi ya shirya fada da Allah sai mu'amala da riba da kuma abin da ya shafi fada da waliyan Allah. Duk waɗanda suka tabbata a matsayin waliyan Allah ne, salihan bayi ne, sai mutum yake adawa da su, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake adawa da shi kenan. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi, hadisin kuma kudusi ne, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake man adali waliyan faqad azamtuhu bil ardh. Dukkan mutumin da ya adawa da wani waliyina to ya tabbatar na shelanta masa yaki da fada sai ya shirya. To sai kuma nan gurin da yake fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih, a wata qira'a fa in lam taf'alu fa'azinu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, in kuntu ba asalin dukiyoyin ku da kuka bayar na rance din sun zama naku, la tazlimuna wa la tuzlamun, ba za ku zalunta ba kuma ba a yarda a zalunce ku ba. Wannan shine ka'ida kenan. Dan haka abin da yasa kuke ganin kudaden mu ba su yan albarka, riba ta yi yawa a ciki, a cikin harkokin gwamnati akwai riba. In gwamnati za ta ba da rance ga ma'aikata sai ta sa riba a ciki, a baka rancen kiki, a baka rancen sayan mashin, a baka rancen gida, duk sai an sanya riba a ciki, ba yadda ya kamata ba. Haka cikin harkokin banki, yan kasuwa suna mu'amala da banki, bankuna kuma dama a riba ta jahiliya din ita ce ma a banki, adafan mudafa da allati la ta'kulu riba adafan mudafa. Shi yasa sai banki ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi, kuma sai ka ga an ce banki ya karye, sai ka rasa me yasa ya karye. Ya kamata da kwata kwata ya daina talauci a duniya wannan banki, to amma suka ga ya karye saboda riba din. Ubangiji ta'ala ya riga ya ɗauke albarkar da take ciki, yamhaqullahu riba wa yulqis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Ko mutum shi ma zai iya ta'amuli da banki, ya samu kuɗi ya samu kuɗi ya samu kuɗi, kuma sai daga baya sai ga kuɗin ka rasa me ya kulla da su, shi ma ya rasa me ya kulla. Barin ta aiki ke da wayar shekara ɗaya ko shekara biyu sai ga mutum ya buga ta, to ba komai bane ba dan saboda lalle a cikin harkar riba za a ga kuɗi da yawa ma dudu a yi kirgi har a ga zai ki karewa. Amma kuma Ubangiji ta'ala ya zare musu albarka ta yadda suka zo da yawa haka suke tafiya kuma da yawa, yadda aka bude ma ka samu to kuma sai a bude ma hanyoyin kashe su, sannan kuma sakamakon yana sai yana jiran mutum ranar tashin kiyama. Da haka abin kunya ne kwarai da gaskiya ce mu musulman Najeriya ba mu da banki na musulunci. Na taɓa faɗa muku cewa akwai wata takarda da na samu a intanet, babu wata ƙasa a duniya da babu bankin musulunci sai Najeriya. Daidai nan Nijar akwai bankin musulunci, banki na musulunci akwai, amma nan gurin wai bankin musulunci gagara, tare da cewa manyan manyan bankunan da ke nan ƙasar akwai waɗanda suke 100% hannun jarin da ke ciki na musulmi ne. Akwai wanda za ka samu 60-70% cikin 100 na musulmi ne. A yau idan suka riga suka ce sun juya su sun zama bankunan musulunci sai a ce musu dami. Kaddara ma suna jin tsoron kar a yi musu wata makida ta fuskar tattalin arzikin kasa, a'a su kyale su da sunansu wane banki wane banki wane banki, amma mu'amalar da ke ciki an tsara ta yadda su dace da musulunci sai zama laifi. Tun lokacin zan nuna baban gida aka ba da daman cewa duk wanda yake so ya bude bankin musulunci ga ƙa'idojin da zai ci gaba da kaza da kaza, amma mutanenmu ba sa so. saboda kowa yana son ya zai idan mai kudi ne baya son ya juya kudin sa yadda Allah zai sanya albarka ko ta hanyar kiwo ko ta hanyar noma so yake samu miliyan 5 sai zai ya bude daka da account ko menene ya zai sa a banki shikin a rinka ba shi riba ya riga ya san me zai wanda yake ci wanda yake sha sai dai kawai yayi wata dabara yazo yayi wani dan ofishi a ga kamar kasuwanci ko business ba wani business da yake idan ko mai kudi ne da yawa wanda yana da daloli sai dauka kai bankuna ko na America ko na Ingila ko na Faransa duk bayan kwana biyu idan ya tafi shi kuma sai ya dauko ribar da ke can gurin a dala da ya zo ya da kisa sun zama nerori sai ga kudin shi shi ma shikenan to wannan abin da yake haifarwa a kasa kare tattalin arzikin kasa sai a samu inflation wato at-tarakhum ga tsabar kuɗi da yawa a hannun mutane amma ba su da daraja wannan kuɗin da mutum ya kai ko miliyan 5 ko miliyan 6 ko miliyan nawa ne ya kai su banki idan ya zo zai noma da su idan ya zo zai kiwo da su zai noma da rabin su ko kiwo da rabin su ba za a samu kadar abinci ba ba za a samu kadar nama da madara a cikin kasa ba ba za a samu abubuwa da yawa kuma za a samu waɗansu mutane su samu aikin yi ko mutum gidan biredi ya bude a garin su Allah kalli mutum 20 50 30 za su ci abinci karkashin sa dan Allah ba ya rige rara na masu zaman kashe wando da ake da su ba ga ba mutane ba su saka sai wanda ya kulle kudin sai kai banki sai wanda ya kulle kudin sai kai banki shike ne sai zanto da riba ake ci da riba ake sha to ta ga kamar albarka ba za ta samu albarka America da take kowa riban gashi nan manyan kamfanoni da shekara 20 30 an san su bana da sun kare daga 11 September zuwa yanzu kamfanoni ne suka fadi suka karye rugurgu babu su tare da magana ta ake ta dala ba magana ta naira ba yayi wanda in ka fitar ga Najeriya ba ta zama kudi ba dala ake magana amma miliyoyi ko biliyoyi masu wannan hannun jarin yan sun kare saboda ka'idar yamhaqullahu riba wa yuridu sadaqa wallahu la yuridu kullu kafarin ba yanda za Allah ta albarka cikin abin da ya haramta laka in kun ne ya ce biki ya tsira Allah ta yi
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
وبنجد سوى إن كان ذو عسرة إذا وانا كبير باكي يكسن في مأبو تنكون تيني بايدا كنت اندى زي بيا فنظرة إلى ميسرة تسأى ما تدينكلي زوى لوكة اندى زي ساموسوكي ما تكرينا تكين كونتي تركة ما تنسامت سوى تنكت دينا توكيري بر na ce ka bani 1000 a madadin 1200 to dole ka bani kudi na yau Allah ce zai iya wa mai kunci ne wa in kana zo ofratin kana anan tamma ba na cika bace ba ma'ana taktafi bil marfu'i hakika abi ma'ana wa in wujida zu usratin fa nazartin ila maisara idan an sami ma'abucin kunci ba da kudin biya to sai ai masa jinkiri ila maisara zuwa wani lokaci nan gaba da zai samu saukin al'amura an gane ko wa anta saddaku inda za ku yi sadaka ma ku ce kun yafewa dukkan mutumin da kuke bi bashi matukar baya da halin biya matukar yana cikin kunci inda za ku ce kun yafe masa khairun lakum to hakan shi ne fa alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in har kun kasance kuna da masaniya cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana riƙanya wa mutum lada idan ya yafewa mutumin da yake cikin kunci hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da an da karɓo daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah shi kare da a gare shi manzan Allah ce talakkatil mala'ikatu ruha rajulin mimman kana qablakum ubangiji ta Allah turo mala'ikun da ke karɓar rai dan su karɓi rayuwar wani mutum cikin wanda suke kafin ku fa qalu sai suka ce dashi a amilta min alkhairi shay'an a rayuwarka ka aikata wani aikin alkhairi da zaka iya tunowa qala sai ce kuntu amuru fityani na kasance ina umartan yara na sakatarori na an yanzuru wa tajawazu an al-musri wato dukkan mutumin da yake cikin kunci wanda ya taka biyan bashi ga rajista wani ya dauki kudi kaza bai biya ba wani an ba shi kaya kaza katan kaza bai biya ba a dukkan sai ke kana son ce a nemo irin wannan wanda yake da halin zai biya ya biya wanda baya da hali zai biya rabi ba zai biya rabi ba sai ya kawo rabin an yafe masa rabi wanda baya da komai sai in ce je na yafe masa yace wannan shine aikin alkhairin da nake a rayuwata qala manzon Allah yace sai Allah madaukakin sarki yace mala'iku suka ce dashi fa tajawazu an yake na an riga an yafe masa zanuban su yadda ya yafe wa bayan Allah shi ma an yafe masa sabo in kana zo usratin fa nazratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lam ya tabbata cikin wannan hadisin da Imam al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito manzon Allah ce man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqa qabla an yahilla ad-dayn ko an yahulla ad-dayn fa idha halla ad-dayn fa anzarahu ba'd dhalika falahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqa dukkan mutumin da yayi jinkiri da mutumin da ya dauki bashi baya da ikon biya sai ka rubuta jinkiri da ka ce sai dai yanzu ya tafi biya sai ka kara masa wata daya sai ka kara masa wata biyu ko wani yini daya da ka kara masa din nan ana baka ladan kamar wata sadaka ce ka gabatar da hannunka kowane ne zai kai masa jinkiri har zuwa lokacin da zai biya ka to wannan shine ka'idar da aka haramta riba a cikin harkar bashi saboda shi bashi an gina shi ne don taimako to sai ya kasance a tsari na tattalin arziki na duniya wanda Yahudawa suka tsara mana wanda kuma galibin sa akan sa ne bankunan mu suke tafiya a yau sai ya kasance babu tausayi ba rahama ba jinsi ba mu gudu cewa ta kare dole sai ka biya dama ba za a baka haka kawai kudin ba sai bayan an samu wani abu na tabbas a kasa wace gona gare ka wani plot gare ka ina takardun gidan ina takardun plot ina wadai da sauransu har kafin a baka wannan sannan kuma an zo an dora maka riba mai tarin yawa sannan kuma in ka mutu kuma ba a yabe ba kuma ana jinka ku ga da tsarin musulunci wa in kana zo ka sadaqin wa nazaratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun manzo Allah ce kowanne yini daya da mutum ya yawa mutum jinkiri yana da lada akai kamar ya bayar da sadaka Allah ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wattaqu yawman kutsoratu wani yini turja'una fihi ila Allah da za a mayar da ku zuwa ga Allah a cikin sa thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kuma kowace rai a cika mata abinda ta aiwatar na aiki kyakkyawa ko kishirta wahum la yuzlamun su mutane wato ainihin ba za a zalunci su komai ba wannan aya ita ce karshen abin da ya sauka na alqur'ani mai girma bisa ga zance mafi inganci domin bayan saukar ta manzon Allah bai kai kwana goma ba a duniya Allah ya karɓi rayuwarsa da haka amma akwai waɗansu maganganu da za ku ga an ce karshen abin da ya sauka faɗin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam wannan karshen abin da ya sauka kenan dangane da bayanin halalci ko haramci bayan saukar wannan aya ba wani sabon haram da ya kara sauka an riga an kulle da ita akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam amma wannan wato sai tunto ita ce karshe daga ita babu abin da ya sake sauka bayan ta bisa ga zance mafi inganci ina ba da an bayyana to abinda wannan ke nunawa yadda aka fara da tauhidi aka ba shi muhimmanci ha kuma a ƙari da tauhidi tunda suna magana akan ranar tashin kiyama wattaqu yawman kutsuratu wani yini ku kiyaye wani yini turjauna fihi ila Allah wanda a cikin su za a mishe ku zuwa ga mahaliccin ku Allah ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun abinda muka fada zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wassalamu alaikum sai ce amma ita budurwa ana neman izinin ta